Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Barack Obama jiya Juma'a ya yi tarda gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi. Yana mai bayyana hakan da babbar barazana ga tsaron yankin da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankalin duniya baki daya. A wani bayanin da fadar shugaban Amurka ta White House ta fitar, shugaba Obama ya ce take-taken na Koriya ta Arewa da ya kira masu ban haushi da janyo bala'i sun sa an ware mutanen kasar tare kuma da jefa su cikin yunwa ta wajen ci gaba da neman kirkiro makaman nukiliya da makamai masu linzami. Kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya yi wata ganawar sirri da yammacin jiya Juma'a a birnin New York. Shugaban kwamitin sulhun ambasadan ƙasar New Zealand Gerard Van Boheman ya gaya manema labarai cewa daga kausan lafazi ƙasashe 15 mambobin kwamitin suka yi Allah wadai da gwajin nukiliyar da aka yi ƙarƙashin ƙasa, tare kuma da yanke shawarar nazarin matakan da ya kamata a ɗauka nan da nan, kamar yadda yake a babi na 41 na tanajin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya shafi batun takunkumi. Ya kamata kwamitin ya yi amfani da duk wani tasirinsa wajen tilasta ma Koriya ta Arewa ta canza lissafi, abinda jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta gaya manema labarai kenan. Ta ce Amurka za ta haɗa hannu da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa don ganin an yi cikakken aiwatar da matakan da aka yanke shawara a kai a ƙuduri huɗu na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka gabata. Kuma za mu ɗau wasu ƙarin mashahuran matakai ciki har da sabbin takunkumai don mu nuna ma Koriya ta Arewa cewa akwai fa sakamako ga take-taken nata masu saɓa ma ƙa'ida da kuma haɗari, inji ta. Jakadan Japan Koro Bisho ya ce gwamnatin ƙasarsa za ta buƙaci a yi wasu sabbin ƙudurori a kuma ɗau wasu ƙarin matakai. A watan Maris, kwamitin ya ƙaƙaba takunkumai mafiya tsanani zuwa yanzu ga Koriya ta Arewar. Yanzu abin jira a gani shi ne ƙarin tsauraran matakan da kwamitin zai yanke shawara a kai. Jakadan China a Majalisar Ɗinkin Duniya Liu Jiyi ya wuce ba tare da amsa tambayar manema labarai game da matsayin China kan ɗaukar sabbin matakai ba. To amma ya ce China na adawa da gwaje-gwajen, kuma yana ganin ba a taɓa samun kai cikin yanayin da ya kamata haɗa kai a kauda makaman nukiliya a yankin ruwayen Koriya ba kamar a wannan lokacin. Amurka da Rasha sun ba da sanarwar cimma wata jituwa mai sarƙaƙiya da safiyar yau Asabar a birnin Geneva ta tsaida yaƙin da aka shafe shekaru 5 ana yi a Siriya, da kuma haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci a Siriyar. Yarjejeniyar ta buƙaci ɓangarorin biyu su himmantu ga ganin an daina yaƙi a faɗin ƙasar. An tsaida wa'adin kawo ƙarshen fafatawar zuwa ran 12 ga watan nan na Satumba da yamma, wato dab da shiga lokacin hidimar sallah. Ba za mu iya tunanin wani abin da ya fi dacewa ba kamar ganin dukkan ɓangarorin biyu sun haɗa kai wajen ganin mutanen Siriya na wato da na yankin baki ɗaya sun ga lokacin sallah mai fa'ida, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, wanda ya tsaya gangada ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Ƙasashen biyu sun amince da wasu matakan da za su hana sojojin Siriya shawagi da jiragen yaƙi, a wuraren da ƴan tawaye suke zaune da kuma sauran wuraren da aka yanke shawara kansu. Kerry ya ce wannan matakin zai sauya fafatawan da ake yi. Shi kuwa Lavrov ya ce ya yi bayanin hakan ga gwamnatin Siriya game da wannan yarjejeniya kuma a shirye gwamnatin Bashar al-Assad take ta kiyaye. Tokar fa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jagoran ƴan tawayen Gabon Jinpin ya kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasar na ranar 27 ga watan Agusta a gaban kotu, kamar yadda jami'an ƙasa da ƙasa suka buƙaci ya yi, a cewar mai wakiltarsa a hukumar zaben Gabon. Manyan jami'an da suka buƙaci fin ya ruga kotun Gabon sun haɗa da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar Paul Marie Gonjot. Mr. Ban Ki-moon ya buƙaci fin ya kai ƙara kotun kundin tsarin mulki, shi ma Mr. Jean-Marc Ayrault, ministan harkokin wajen Faransa, ya shawarci Mr. Fin ya je kotun kundin tsarin mulki. Wasu shugabannin ƙasashen Afirka ma sun baiwa Mr. Fin irin wannan shawarar. Abinda Gunjuk ya gaya ma shirin Daybreak Africa na muryar Amurka kenan. Muna son al'ummar duniya ta sa baki a Gabon, saboda al'amarin na iya faskara, a cewarsa. Kalubalantar sakamakon zaben da aka yi da yammacin ranar Alhamis, dab da cikar wa'adin iya kai ƙara, tafi mai da hankali ne kan lardin da aka samu sakamakon da ya sa Ali Bongo ya yi nasara bisa ga sakamakon da aka bayar a hukumance. Muna masu kalubalantar sakamakon Hugh Ugwe, lardin da Mr. Bong ya fito, wato Bongo ya fito, inda aka ce ya ci kashi 95.6 cikin 100 na ƙuri'un, kuma kashi 99.9 na masu kada ƙuri'a sun fito, a cewar Gunjuk. Hukumar zaben ta ce ƙasa baki ɗaya kashi 59 ne na masu kada ƙuri'a suka fito. An ɓarke da tashi-tashen hankula a Liverpool, babban birnin ƙasar, a makon jiya, bayan da sakamakon hukuma ya nuna cewa shugaba Bongo ya doke Mr. Ping da ƙuri'u kimanin 6,000 a faɗin ƙasar. Shugaba Bongo ya yi banza da kira-kirayen a sake ƙirga ƙuri'un, kuma ya yi watsi da rahotannin aikata magudi na masu saka ido na tarihin Turai. Tsarin nan na zaben sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya mai tsawo ya daɗa zama da wahala jiya jama'a, bayan da tsohon Firaministan Portugal Antonio Guterres ya tabbatar da kasancewarsa na gaba-gaba a takarar, wanda wato ya sa adadin 'yan takara ya kai 10. Jami'an diflomasiyya da ke da masaniya game da ƙuri'ar sirri ta kwamitin sulhu sun gaya ma muryar Amurka cewa Guterres, ɗan shekaru 67 da haihuwa, ya samu ƙuri'u 12, abinda ya ƙarfafa gwiwar takararsa. Wasu biyu kuma na akasin haka ne, sannan guda ya iya bayyana ra'ayi.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
Yang kaja ya rabu zamunda, tu kaya tu baru zamunda, aku sudah sabar.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a wata safiyar ta Asabar da fata an tashi lafiya kuma ana tare da mu a nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Sannu da zuwa Mallam Iro.
Sannu Halima.
Ina ka bata ni.
Na nan ba inda na tafi Halima.
Ka bata shuru.
Kwana da kwanaki.
Ba mu ganka a Washington ba, ba mu san inda ka shiga ba.
Ko sai inda na shiga, ko sai inda nake.
Kuma kwatsam sai ga ka dawo ka tarar Jamila kuma. Jamila ta tafi.
Daga Jamila ta gudu don ce ba ta tafi ba. Gudu ta yi.
To sannu da zuwa.
Halima da fatan an same ku lafiya. Ai muna akwai labarai, mutane za su ji labarai. Cikin yan kwanakin nan da suke tafi. Muna tafi da labarai don ci masu ban al'ajabi, masu ban tsoro, masu kuma ƙarfafa gwiwa lokaci guda na irin abubuwan da suke faruwa musamman yanki arewa maso gabashin Najeriya. Kamar yadda kika sani, mun yi tattaki mun shiga ƙasan Borno gaba ɗaya. Wato wuraren da ba a shiga ma dai Allah ya nuna mana mun shiga ko wuraren da mu ne muka fara zuwa waɗannan wuraren tun lokacin da wato zan ce sojojin gwamnati suka shiga waɗannan wurare a cikin jihar Borno irin dazuzzukan da ake ce mutane suke ce suna tsoron su ba sa iya zuwa ko kuma ba sa son zuwa ko ba sa son su ji an ambata Allah ya bamu iko mun shiga ciki yawa kuma Allah ya dawo da mu
eh Allah ya dawo da ku lahiya an yi wa Allah godi amma ni tambaya zan maka ka amsa tsakaninka da Allah a BBM ɗinka BlackBerry can sama ne sai naga ka rubuta hasbunallahu wa ni'mal wakil nace yau ina mallam Ire shiga ne daga na karanta nace to yawa ana daraga dare ina ka shiga ne
yawa ke san duk abin da mutum zaka yi kai da sunan Allah yawa to shine abin da yasa na rubuta kenan na san abin da kike so da yake sauka none akai
na san ka jira ta ta ta
ta wata kila zaki ce ko na ga wani abu ko na ji wani abu ko na shiga wani abu ne
wani abu ko kaji aman bindiga ana barin
mu masu raro da insha Allah da za su fara gani saboda muna tafi da labarai da rahotanni da hotuna da video da makam wadanda mutane ba su taba ganin irin su ba
kuma wata kila
ma ba su jin irin su ba
ina gadi a gidajen radio ina ga wannan karan ne murya Amurka kuka fara shiga waɗannan
muka fara shiga waɗannan wurare haka akwai wuraren da muka tafi waɗanda su kansu sojojin da suke wurin ma ba su taba ganin wani bil'adama da yaje musu ba a wurin sai mu muka fara zuwa musu cikin waɗannan wurare
gaskiya barka da hitowa
mun gode Halima ta ina zamu faro
to kamar yadda aka saba da gaishe da horko dai gaisuwa ce ta ta'aziya zuwa ga ƴan uwa Nuhu a barshi da Hindata a barshi da duka ‘yan uwansu dangane da rasuwar ƙaninsu Kadiri a barshi a kwanakin baya a Nyamai ƙasar Jamhuriyar Nijar.
Allah
amin amin. Allah ya bada haƙuri matar shi a bule da yara, kuma Allah ya ƙara muku haƙuri da dangana. Amin summa amin. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Malam Zubairu Mai Matala da matar Shadiza a unguwar Birni Sud da Magaram, waɗanda muke tayawa murnar armar da ɗiyar Sarakiya da angwanta a ranar Litinin da ta gabata. Allah ya bada zaman lahiya da zuriya ɗaya, ba kuma mutu karaba.
Amin.
Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Ibrahim ɗan malikin direbobi a Gombe, da watan suna nan lahiya. Sai kuma Shehu mai hannun taɓa giya amma ta mota, ma na iro ta mota yau.
A rike sa da zare ido
yau nama ai dama ina jira yau. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga baƙon mai dama-dama tsohon ciyaman tashar Dukku duka dai a jihar Gombe, da watan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Yusha'u Abubakar Wawan Icce Bukuyum, da watan yana na lahiya. Sai kuma Hamma Yaro Dodo na Suwaiba Radio Amfani a Nyamai, da watan shima yana na lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Muhammad Lawali Mamman Sani, wanda ake kira ɗan tsunguli, wanda yake aiki a hilin jirgin saman Nyamai, da watan yana na lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Salihu Bashan Kai, sarkin hulanin Shagamu, da watan yana na lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Bukar Modube Zajiri kan Tudu Maiduguri jihar Borno, da watan na haɗu wannan suna daidai. Malam Iro wanda ya rubuto doguwar wasiƙa yana cewa a gaishe ka da mu da duka ma'aikatan sashen Hausa, muna godiya sosai. Ga wata gaisuwa zuwa ga Malam Kumkum Alhaji Ahmadu Dogo da iyalanshi a unguwar Mairi Kuwait Quarters da ke Maiduguri. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Abacha Fafami Zangeri da iyalin shi, shima da kuma ma'aihiyar shi, da watan suna nan lahiya a 303 Housing Quarters Maiduguri. Sai kuma Malam Bukar Alimma Gulumba da iyalin shi, da Alhaji Wabi Abacha da Modu Bukar Bacube da iyalansa a Dalori Housing Estate Bama Road Maiduguri, da watan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Liman Mato mai shayin aljanu a Nyamai. Sai Umma Malam Ali a Dogon Dutse, da watan duk suna nan lahiya.
To Halima, ni dai gaisuwa ta musamman da zan miƙa wannan karo waɗanda suka tallafa mana, suka sanya mana hannu, wato dakarun Najeriya sojoji. Wato idan kika je kika shiga wannan wuri, kika ga abubuwan da sojoji suke yi, sojojin Najeriya, wato dole ne ki ɗaga musu hula, dole ne ki yaba ma soja, dole ne ki mamakin irin abubuwan da sojoji suke a wannan wuri.
Mu kuma da waɗanda ke waje sai su kai me sojojin nan ke.
Wallahi sai ka ɗauka cewa sai ka ɗauka kamar ba sa wani abu ne, amma in kika ga cikin halin da suke ciki na rayuwa, da irin kika yi magana da su, kika ji irin yadda suke alfahari da wannan wahala da suke fuskanta, da hatsarin da suke fuskanta, abinda ya wuce kima. To muna godiya ga dukkan sojoji, suna da matuƙar yawa, ba zan iya bayyana su ba, akwai ɗaruruwansu. Amma dai akwai manya dai da muka fara magana da su, da waɗanda muka shiga fagen daga da su. Kanal Tukur Gusau, wani shine kakakin ministan tsaron Najeriya, da Kanal SK Usman, kakakin rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya. Su wato Mejo Salisu Mustapha, wanda shine mai riƙon muƙamin kakakin a runduna ta bakwai ta sojojin Najeriya a Maiduguri, da komandoji da suke bakin daga irin su Kanal AG Laka, wanda ke kula da brigade din Bama, su suke kula da har zuwa banki, har zuwa kumshi da garuruwan da suke wannan wuri, da Kanal Dangana wanda shi ke kula da wannan brigade da ke Gubio, waɗanda su suke kula da wurare irin su Kareto zuwa da Masak, Gudumbali da sauran waɗannan wurare da suke. Har yanzu dai akwai ɗan sauran inda akwai mayakan Boko Haram cikin waɗannan wurare haka. Amma dai akasari dai an kakkaɓe su dai daga waɗannan wurare.
Da kace da Masak, sai na tuno hoton wata tsohuwa da ka nuna mana, wadda ita kadai.
Ita kadai ce ta rige a cikin garin. Akwai bidiyo ɗinta wanda masu sauraron mu dai za su gani.
Ita ba ta tsoron ƴan Boko Haram?
To tana dai zaune ita kadai ce cikin wannan gari. Sai wani lokaci dai ana kai mata abinci da makamantan su don babu inda za ta samu da makamantan su. Akwai Lieutenant Colonel Jimo wanda shine ke kula da wannan battalion da take rike da Damasak. Shi ma ya taimaka mana sosai don mun shiga fage da shi ya nuna mana wurare mun ga abubuwa da su haka da makamantan irin waɗannan abubuwa mun hirarraki da su haka akwai sojoji da dama kamar yadda na faɗa miki ba za mu iya bayyana sunayen su ba saboda tsabar yawan su
ban ji ka ce kuka sheka
ana ce Colonel SK wasu mun nace Colonel SK wasu mun to ina nufin Colonel kuka sheka kenan
shine shine yawa ni kaza na kasa kunne ina jira in ji kuka sheka
yawa shima babban GOC mai kula da yankin a runduna ta bakwai wato dake nan Maiduguri mai kula da waɗannan jihohin General Ezugu da shi ainihin babban commander dake kula da yaki da ake na Operation Lafiya Dole din nan General Irabo yawa duk su ma sun tallafa kuma mun yi aiki tare da su wato abun ban sha'awa Halima kamar yadda kika ce ne wato akwai tsoro amma akwai sha'awa kuma saboda labaran da sama ma sauraron mu labarai na abubuwan da suke wakana domin su san irin kokarin da ake a wannan wuri da irin matsalolin da ake fuskanta musamman ma akwai wurare da muka shiga waɗanda da na dauka ma kwata-kwata ba a zuwa akwai wuraren da naje na gansu da ido na can lokutan baya wannan karo da dan kika gansu kawai wato abin sai jikinki yayi sanyi yadda wannan wuri ya lalace amma akwai ana kokari sosai saboda idan kika tashi alam misali in dai a ce hanyar da maturu zuwa Maiduguri ne wanda dama ita ce hanya ɗaya da ake bi duk irin garuruwan da aka kokkona su dake wannan hanya irin su Minok su Benishek su Ngamdu da sauransu din nan duk in kika je sai ki mamaki in kika ga yadda gwamnatin Borno ta saki giggina gidaje da makarantu da asibitoci da ofisoshi da aka kokkona waɗanda da duk kika gansu a kona din yanzu kin je sai ki dauka ma cewa ba taba kona su ba a wannan yanki amma babbar matsala idan kika wuce kika yi gabas da Maiduguri kika yi arewa da Maiduguri waɗannan wuraren wato har yanzu wurare ne da in kin gansu sai jikinki yayi sanyi saboda halin da mutane suka shiga ciki ba ma mutanen to ba ma mutane sai ki tafiya ki awa biyu kina tafiya a babban titin na mota amma ba za ki ga wani mahaluki ba kwaya daya ba za ki gani ba duk garo duk garin da kika je duk ƙauyen da kika je za ki samu cewa kwata-kwata wato an riga ba wani mahaluki a ciki ciyawa ta rufe bishiyoyi sun rufe gine-gine sun rufe an kokkona garin ƙurmus ba komi wallahi kamar ba taɓa yin gari a wurin wani wasu wuraren
to Allah ya kawo ƙarshen wannan abu
amin sun mamin Halima
karwa mu ji ka bar aikin jarida ka shiga soja saboda naga ka sha hular kwano a wani hoto na nadakar na gane ka nace a'a da gaske na ganka da hular kwano ka sa irin rigan nan mai silke zan ce ne ga ka
ai wuraren da za a shiga ne dole sai da irin wannan su ma ba sa bari a shiga mutum ba ya sa irin waɗannan riguna da kaya ba saboda hatsarin da ke tattare da shi.
To shi tsare ba ka kawo mana labarin Kanuri.
Ah wallahi akwai kin san wato Haruna kamar ya mun baki saboda wallahi yayi ta bugawa.
Haruna Dauda.
Wallahi Haruna Dauda wajen cin wannan abincin menene sunansa Margi Special. Akwai wani abinci ana ce Margi Special in ka je wato kamar tarwada ce ake dafa ta da ganye da yaji da menene da duk sauran abubuwan da ake sanyawa a miya a nadanta haka ake dafawa yawa sannan kuma sai a zo ko a hada maka da tuwo in da ka ci da tuwo ko kuma in dai ka saba da barbancin sai a hada ma da biski sai ka ci wallahi tallahi Haruna ya buga amma dai dan tambayi sauran abun
kai nawa kai
ko daya
kai mana iro
ai ni zama na tanti ai
kai mala iro
wallahi kwa Halima ya kamata mu taya akwai wanda waɗanda su ma mun yi aiki tare da su na mu taya su murna ɗaya daga cikin shine waziri dan Dasogodoli wanda a cikin makon da ya shige a amaryarsa ta tare, Allah Ubangiji ya sanya alheri kuma Allah ya bada zaman lafiya,
mutuka raba,
Allah ya sa mutuka raba. Yawwa waziri, ina fata kana ji abin da Halima ta faɗa. Dama na ce za
mu hira da shi a yau,
kun hira da shi a cikin shirin yau da gobe, kuma kamar yadda muka saba mun yi mun yi aiki da shi kamar yadda muka saba yin aiki da shi can baya a kan wannan shirye-shirye, menene da turanci da ana ce mana project, amma dai kamar shirye-shirye ne da ake so a kan musamman domin masu sauraro da kuma kallon mu. Yawwa, sai kuma Malam Ibrahim Sawab na kamfanin jaridar nan ta Daily Trust, wanda shine babban mai jin kanure a cikin mu.
In kuka je kasuwa shi zai ce muku da hutu.
Yawa, yawa. Ya yi bazara ko mun fa mun shiga daji ba, in dai ƙara bindiga ba ta kore shi ba.
Ni nayi ban ta.
Amma dai bazan bada labarin, bazan bada labarin abubuwan da yi ba.
Ka ce da ya gudu.
Ni dai ban ce da ƙala ba, amma dai
Haruna kuka shiga daji.
Haruna ai ko ta gobe barin gari ai. Haruna ai
na san ka ce zai ai ka san kaza kaza yara suna bukata kaza,
amma dai da gaskiya dai muna shi ma muna masa jaje saboda matar shi ba ta da lafiya, tana asibiti a lokacin,
to Allah ya ba ta lafiya,
saboda haka dai ba mu daura masa nauyi na irin abubuwan da suka wakana ba, mun kyale shi.
Allah ya ba ta lafiya, Allah ya sa ka fara ni.
Amin summa amin. Haka kuma muna gaida sojan Najeriya Malam Ya'u Ishaku, wanda shi ma ya taimaka mana sosai, ya sa hannu a wannan yunkuri da muka yi, kokari da aka yi da makamantansa, ya taimaka gaya nesa ba kusa ba, muna godiya matuka.
Kwanan nan zamu ji dan jarida ya shiga soja.
Halima, zamu dasa aya saboda lokaci ya kawo jiki, sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana. Ma sauraro, a huta lafiya.
Bari gobe ta zama ta banza,
majere
bazane ga yaro, jawaki da suka son kon haniniya, bari gobe ta zama ta banza,
majere bazane ga yaro,
sai ajadalin dawaki,
sai azalajan dawaki,
sai alimamin dawaki,
sai azalajan dawaki, dan dai dan ta kafudu, sai da dun soke yake a sakamma,
dan an ka buga maka ga
nan na fara amboza maka bi galule, dan malan shi kullu barkin gudu na
Tuma da lakafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu, ga labaran duniya amma a taƙaice.
To a taƙaice, shugaban Amurka Barack Obama jiya Juma'a ya yi tir da gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi, yana mai bayyana hakan da babbar barazana ga tsaron yankin da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankalin duniyar baki ɗaya. A wani bayanin da fadar shugaban Amurka ta White House ta fitar, shugaba Obama ya ce take-taken na Koriya ta Arewa da ya kira masu ban haushi da janyo bala'i sun sa an ware mutanen ƙasar tare kuma da jefa su cikin yunwa. Majalisar wakilan Amurka ta amince da wani ƙuduri jiya Juma'a wanda zai amince ma iyalan waɗanda harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001 ya rutsa da su, su yi ƙarar ƙasar Saudiya bisa zargin goyon bayan ta'addanci, duk wadda barazanar da fadarar shugaban Amurka ta White House ta yi, ta yi war amfani da ikon shugaban ƙasa wajen daƙile ƙudurin. Tun a watan Mayu, majalisar dattawa ta amince da ƙuduri mai suna ƙudurin dokar tabbatar da adalci dangane da masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci, da wato duk wadda rashin amincewa daga Saudi, wacce babbar aminiyar Amurka ce. 15 daga cikin mutane 19 da suka yi garkuwa da wato jiragen saman 'yan kasar Saudiya ne, to amma Saudi ta tsama kanta daga wannan zargin.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.